بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقال بوديا بأن سبحانه وتعالى بيتارى معنى صافياتا السبر 30 جوة شوال jirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1431 wanda ya daidai da 9 ga watan 10/2010 a lissafin miladiyya. A wannan rana insha Allah za mu ci gaba da karatun mu na littafin Khutuwatun ila Sa'ada na fadilatul Sheikh Dr. Abdul Muhsin ibn Muhammad ابن عبد الرحمن ابن محمد القاسم. بيان ينكي ود أكسامه زوان أزمين بحركة سلة وكما ينكو أنا كم بسكة قالو أكام ونن سبو دا كفية لسو نوسو بإذن الله تبارك وتعالى za mu tashi yau da fatan Allah madaukaki ya ƙara samu mana dacewa da fahimtar abin da muke karantawa da kuma ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa din. Tashi inda za mu tashi yau shine magana akan silatul arham ko na'am shafi na 35 kenan. Malamin yake cewa bayan ya faɗi wannan babban unwani silatul arham, abinda ake nufi da silatul arham shine sadar da zumunci. Ana faɗa sa a Hausance sadar da zumunci, sadar da zumunci. Abinda ake nufi da sadar da zumunci, asalin rahim shine mahaifa, wato mahaifa ta uwa da a cikinta ake ɗaukar ciki a samu ɗa a haife shi. Sadar da ita ana nufin yin zumunci tsakaninka da wanda kuke da wata alaƙa ta jini, shi ne abin da ake nufi da sadar da zumunci. Galibi mutane suna amfani da sunan hatta cikin haƙƙin wanda ba alaƙa ce ta jini, ƙila wani aboki ne kawai, wani kuma ba ma alaƙar kwata-kwata, ko aiki ne ya haɗa ko makamancin wannan, sai mutum ya riƙa cewa to a riƙa sadar da zumunci. Sadarwa tana da kyau, wani ana ce mata ko ka ce mata babin muwasala, ya zama dai tsakaninka da mutum akwai wata alaƙa. Amma in aka ce mata arrahim aka dangana ta zuwa ga rahim, to ana magana ne akan alaƙar da take ta jini ce, wani abu ne na jini ya haɗa ku, in ma wannan ɗan wanka ne ko shi wanka ne ko ƙaninka ne ko dai wata kowace dangantaka wadda mun san me ake nufi dangantaka wato ta jini. To duk mutumin da Allah maɗaukaki ya sa dangantaka tsakaninka da shi ta jini, to ka sadar da shi, ka riƙa alaƙa da shi ta hanyar ziyarce-ziyarce da kuma aikata kyaututtuka. To wannan babban abu ne da musulunci ya kira zuwa gare shi, kuma dukkan musulmi ana horonsa da aikata irin wannan abu, kuma babban laifi ne. A wurare da yawa za mu samu Allah maɗaukaki yana tsoratar da mutane da suke yanke zumunci, haka manzon sallallahu alaihi wasallam, hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, shin kuna ganin idan kuka juye bayanku za ku yi taɓarna a bayan ƙasa sannan kuma ku yanke zumuncin da ke tsakaninku? Ingon Allah maɗauki ya yi faɗe shi da sigar tambaya ne ta inkari, cewa lallai ɗan adam ga irin aikinsa. Sai aka faɗi kuma wannan babban aikin wato sadar da zumunci, duk mutumin da ke sadar da zumunci haƙiƙa ya yanke wata alaƙa tsakaninsa da wanda Allah maɗaukaki ya sa alaƙa tsakaninsu da shi, wannan kuma ba daidai ba ne. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurare da yawa ya tsoratar da mutum hatta a addu'a da yake cewa duk mutumin da ya roki Allah madaukaki wani abu ko yayi wata addu'a addu'ar da yake babu ithm a cikin ta kuma babu qati'atu rahim babu saban Allah sannan kuma babu yanke zumunci to Allah zai karbi addu'an nan ko ya sa masa alheri ko ya aje masa ya kawar masa wani sharri mun san dai hadisin mun sha magana akan sa kaga a wannan shi ma an fadi maganar da kuma muhimmanci akan wato kada a yanke zumunci zaka mutum wajibinsa ne ya kula da danginsa na jini ya rika sadar da su sadarwa ana nufin ya rika kai musu ziyara suna kawo masa ziyara kar a ce wannan dan uwanka ne na jini har abada ba ku da wata alaka ba ka tuna shi ba ya tuna ka har mutane ma wasu ba su san ma akwai alaka tsakaninka da wani wannan bai dace ba manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu zo mu ji yakan sadar da zumunci hatta danginsa wanda suke kafirai waɗanda suke mushrikai ne yana fadar akwai dalili da zai sadar da su shine kaza da kaza wannan harkar jini din nan da ta hada to ba a son a yanke ta domin ita sababi ne da zai iya jawowa mutum ko da ba musulmi bane ya shiga musulunci ko bai fahimci yadda addini yake ba ya fahimce shi saboda wannan ziyara da kulawa da kake kai masa ba wai ka manta da shi ba don haka yana da muhimmanci a kula da wannan to malamin sai yake cewa min ajallil qurbati ajalli ne ba ajli ba ita wannan sadar da zumunci tana daga cikin mafi girman hanyoyin neman kusanci inda Allah zuwa ga Allah madaukaki duk mutumin da yake son Allah madaukaki ya masa rahama ya masa gafara ya sa shi cikin salihan bayansa to ya rika kula da wannan babbar ibada ibada ce wa afdalu ta'ati kuma tana daga cikin mafificen abubuwan da'a ga Allah madaukaki yace silatul rahim ita sadar da zumunci ma'ana sadar da zumunci yana daga cikin mafi girman abubuwan da ke kusantar da mutum ga Allah kuma yana cikin mafificen ayyukan da'a wa min fadlillahi wa karamihi kuma yana daga cikin falalar Allah da karimcinsa an ja'ala silatul rahim barakatan fil waqti Allah madaukaki sai ya sa ta wato ta zama ita sadar da zumuncin nan ta zama albarka ce ga lokaci ma'ana duk wanda Allah madaukaki ya taimake shi ya bashi wannan hali ya dora shi akan wannan ibada ta sadar da zumunci to zaka ga Allah madaukaki ya sa masa albarka a lokacin sa sai ya zama lokacin sa mai albarka ne me yasa nan akai malamin ya ambaci albarkan lokaci sau da yawa waɗanda suke yanke zumunci ba sa kai wa danginsu ziyara in ka tambaye su sai wallahi abubuwa ne sun yawa ba lokaci ba lokaci to rashin albarka ne a lokacin yake sawa in kana sadar da zumuncin kana kai wa danginka ziyara to Allah sai ya sa maka albarka a lokacin sai ga cewa ba za a ji ka kana kukan cewa babu lokaci din wa ziyadatun ko wa ziyadatan fi rizqil abdi kuma wannan sadar da zumunci yana sababa yana jawo a samu ƙari a arzikin bawa ma'ana idan mutum mai sadar da zumunci ne to Allah na sa masa albarka a arzikinsa sai ya zama cewa yana samun hanyoyi da dama da Allah ke toshe masa talauci ba wai saboda su waɗanda zai kai wa ziyarar wai don za su bashi wani abin duniya ba wannan daga Allah ne kamar da zamu ji a wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana idan kai mai sadar da zumunci ne to Allah na daukar nauyin lamarinka ba zai watsi da kai ba ma'ana kamar dai ka ce a Hausance sadar da zumunci yana maganin talauci mun yadda da wannan to annabi ne faɗa sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu alaihi salatu wassalam manzonmu sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahabba an yubsat lahu fi rizqi duk mutumin da yake son a shimfida masa arzikinsa ma'ana a wasa'a masa a yalwata masa a budada masa arziki a kara masa arziki ya zama cewa ya sami kwanciyar hankali kuma sannan a yi masa maganin talauci kun ga daga cikin hanyoyin ina masu poverty alleviation ko to ɗaya daga cikin hanyoyi da za su taimaka wa mutum ya zama yayi maganin talauci shine wannan ya zama yana sadar da zumunci wanda duk yake son Allah ya yalwata masa arzikinsa wa yunsa lahu yunsa nasa nan da fataha ada da hamza yawa ba ainun ba wa yunsa lahu fi athari kuma adinke ta masa ajalinsa falyasil rahimahu to lalle ya sadar da zumuncinsa duk mutum da yake son waɗannan abubuwa Allah ya ƙara masa arziki sannan Allah maɗaukaki ya jinkirta masa ajalinsa a ƙara masa kwanaki kenan haka ne yawa sai ce to duk mai son wannan falyasil rahimahu ya sadar da zumunci duk danginsa na jini to su san da shi ya riƙa ɗaukar lokaci yana kai musu ziyara a aika musu kyaututtuka kada lokaci ya yanke ba a yi ko da waya ba ne a gaisa da juna a fahimci juna su ji cewa kai nasu ne kai ma ka ji cewa su naka ne wannan abun yana da muhimmanci kwarai a nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan abubuwa guda biyu da wannan babban aiki ke sabbabawa na farko buɗe arziki na biyu jinkirta wa mutum fi atharihi athar anan ana nufin ajali kwanakin rayuwar mutum suna cewa ajali an kira shi da athar saboda dama shi athar shine ash-shay'u alladhi yatba'u ash-shay'a abinda yake yana bin mutum yanzu idan aka ce ga maciji ya wuce ko ga tinkiya ta wuce ai za a ga sawun abu ta baya ko sai a ce wa hadha atharuhu wannan alamar wane ya wuce ko abu kaza ya wuce ta nan ko to haka nan ajali domin ajali haka yake bin rayuwa idan rayuwa ta wuce to ajali na bin ta a baya ma'ana rayuwar mutum tana karewa sai a ce me ajalinsa yayi da ko lokacin yana da rai ne ba za a ce ajalinsa yayi ba mun fahimci wannan shi yasa aka kira ajali aka sa masa suna athar ma'ana abin da ke bin bayan rayuwa nan akwai maganganu na malamai da dama da suke da alaka da babin wato imani da kaddara akan wannan mas'alar malamai da dama sun tattauna akan me ake nufi da idan mutum ya sadar da zumunci za a ƙara masa arziki wannan dai ba shi da matsala inda aka samu matsalar tattaunawar malamai ta faɗi ita ce yaya za a ƙara wa mutum kwanaki tunda ya ce waye wa yunsa fi asarihi za a jinkirta masa asar ɗinsa wato kwanakin rayuwarsa to malamai sun tattauna da dama kasancewar wannan hadisai na farko sahihan hadisai ne sun tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam na biyu suna kallon cewa ai ajali an riga an rubuta shi tuntuni haka ne ko ba haka ba wani zai ce to ba an riga an rubuta mutum idan shekara 60 zai yi an riga an rubuta masa 60 zai yi don haka babu ƙari to dangane da imani da ƙaddara ya za ka ɗauki wannan hadisan maimakon mutum ya shiga da hankalinsa kamar yadda mafi yawa mutane suke yi musamman masu bin hanyoyi da suka kauce wa addinin musulunci yadda ya kamata da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya kamata za a ga cewa irin waɗannan hadisan sai su riƙa fassara su da hankalinsu maimakon su duba maganganun malamai a kai kuma su duba sauran hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan mas'alolin irin wani malamai sun ce ana kasa abin da ya shafi rayuwar mutum zuwa kashi biyu kuma kowanne yana da bambanci akwai ajali akwai umur ajali shine lokacin da mutum rayuwarsa za ta kare akwai umur umur a larabci shine shekarun mutum su kansu shekarun suka ce wajibi ka bambance tsakanin umur da ajal don ka fahimci waɗannan hadisan kuma ka sa hadisan kowanne ya aiki a madadi a wurin da yake kuma sannan babu rikici a ciki babu sabawa imani da ƙaddara suka ce al'umur rayuwar mutum a ce yau shekararsa kaza ya kai shekara 80 ko Allah ya rubuta masa zai shekara 80 misali wannan yana da bambanci da ajali suka ce ajali ko wannan abin da yazo a wannan hadisi asar din nan da aka ce ajali ake nufi, suka ce to a fassara shi da umur cewa rayuwar mutum ba wai ajalin ba. Ajali shine abin da Allah suka ce shine abin da Allah ya rubuta a Lauhul Mahfuz, wanda babu canzawa, wanda Allah madauki ya kaddara ya rubuta shi tun kafin halittar samawati wal ard bi 50,000 sana. Domin mun sani Allah madaukaki kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa farkon abinda ko lokacin da Allah madaukaki ya halicci alqalami, awwala ma khalaqa Allahu alqalama qala lahu, farkon lokacin da Allah ya halicci alqalami, wannan fassarar kenan da mafi yawan malamai suka ambata kamar da Ibn Taymiya haƙaƙata a cikin littafin As-Safadiyya nasa, wasu suna cewa ana karantawa ne awwalu ma khalaqa Allahu alqalam, farkon abinda Allah ya halitta shi ne alqalami, haka suke karanta hadisi. Akwai hadisai da suka tabbatar da cewa farkon abinda Allah ya halitta shi ne al'arshi, al'arshinsa, domin mun san al'arshinsa makhluqi ne, thumma khalaqa alqalam, sannan sai halicci alqalami. To wasu sai suke amfani da wancan hadisi, sai malamai suka ce a tunda ya tabbata awwal makhluqati shi ne al'arshi, to sai a karanta wannan hadisin a ce awwala ma khalaqa Allahu alqalama, farkon lokacin da Allah madaukaki ya halicci alqalami qala lahu, sai ya ce da shi. Ka ganin bayani ake so a yi maka cewa lokacin da aka halicci alqalami sai aka fara umarta sa ne shi, to zancen kenan ba ana nufin abinda aka fara a halitta shi ne alqalami ne, mun ji wannan? Yawwa, ma'ana farkon halitta shi ne al'arshi, sai kuma aka halicci alqalami, da Allah halicci alqalami qala lahu uktub, sai ya ce ka rubuta, sai ya ce me zan rubuta ya Allah, sai ya ce ka rubuta maqadir al-khalaiqi, abu wato kaddarar dukkan halitta baki daya, kowanne abin halitta ka rubuta masa za a yi kaza, zai yi kaza, za a haifi wani wane sunansa kaza, kuma shi ma zai haifi wane sunan ƴaƴansa kaza da kaza da kaza, kowa kuma ga rayuwar da zai a duniya. Suka ce wannan rubutun farko da aka yi a cikin Allahul Mahfuz shi ake ce marubutun dangane da rayuwa ne, to ajalin aka rubuta a idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun, in ajalin su yazo ba za su jinkirta ba ko da sa'a guda, kuma ba za a gabatu, ba za su gabatu zuwa ga lokacin ajalin kafin ajalin yayi a ce sun mutu ba. Ma'ana kenan dai in ajali yayi babu wata tantama za a tafi. To alqalami ya rubuta waɗannan abubuwa, haka nan ya rubuta komai da komai. To sai malamai suka ce wancan rubutu yana da bambanci da abinda ake cewa at-taqdirul umur, malamai suna kasa taqdiri zuwa kashi-kashi. Akwai at-taqdirus sanawi da ake yin sa a lokacin daren Lailatul Qadri, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ana kaddara, ana karawa mutane arziki a daren Lailatul Qadri, a ce wani zai zama kaza, wani zai kaza, wani ana ce masa at-taqdir al-umur, wato kaddara ce amma ta cikin rayuwar dan adam wanda ake yin ta a lokacin da aka zo busa masa rai. Ban manta hadisin Abdullahi dan Mas'ud ba, ko wanda ake ce masa hadithu Sadiq al-Masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, har zuwa ƙarshen hadisin, har zuwa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa thumma yursalu ilayhi al-malak, sannan aiko masa da mala'ika, wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id. Suka ce anan za a turo mala'ika ya busa masa rai, bayan ya busa masa rai kuma ya faɗi abubuwa guda hudu ya rubuta. Na farko rubutun arzikinsa, a rubuta cewa zai samu kaza, zai samu kaza, zai ci kaza, zai ci kaza. Na biyu kwanakin da zai a duniya, shekarunsa. Na uku aikin da zai aikata, kyakkyawan aiki zai ko mummuna. Na hudu kuma a cewa me ya sakamakonsa, yana cikin masu sa'ada ne a duniya da lahira da shiga aljanna, ko kuma yana cikin wato shaqiyai masu wato tukarkarewa gaba daya sun kare rayuwarsa su kare a wuta. To waɗannan sai malamai suka ce wannan shi ake cewa at-taqdirul umur, wannan kuma shine abin da ke cikin suhufil mala'ika, littafin da ake biyo ko mala'ikun da suke zuwa su rubuta wato waɗannan abubuwa a lokacin da aka busa ma kowanne bawa rai. Sai malamai suka ce wannan abin da muke ji duk abinda muka ji an ce ana ƙara rayuwa ko ana ƙara arziki to yana faruwa ne a wancan takaddun mala'iku ba Allah madauki ya ce mana yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitabi Allah yana shafe abinda yaso yana tabbatar da abinda yaso a wurinsa kuma akwai ummul kitabi abinda ummul kitabi ummul kitabi malamai suka ce abinda ake nufi anan a cikin takaddun da mala'iku suke zuwa da shi su zo su rubuta abinda Allah ya aiko su suka rubuta wani abu Allah madaukaki in yaso ya shafe shi in yaso ya kuma tabbatar da shi ummul kitabi kuma lawhul mahfuz yana tare da shi mun gane ma'ana lawhul mahfuz babu canji amma abinda mala'ikun nan suke zuwa da shi su rubuta cewa wani an bashi shekara 60 to suka ce ana wani adama ana rubutawa ne tun a lawhul mahfuz cewa illa an yasila rahimahu sai idan ya zama shi mai sadar da zumunci ne to za a kara masa kaza ma'ana tun a lawhul mahfuz din an rubuta da shi adadin rayuwar da zai yi da kuma sababin da zai sa a kara masa rayuwa kun ga kenan ashe duk ba a fita daga kaddarar ba mun fahimta dan haka ashe lokacin da mala'ika zai rubuta maka za ka rayu shekara 60 sai ya zama kai mai sadar da zumunci ne to Allah madaukaki na iya kara maka shi dama mala'ika shi ma mala'ika duk matsayin mala'ika to bai san abin da ke cikin lawhul mahfuz ba mun fahimta wannan dan haka abin da zai faɗa abin da aka faɗa masa ne cewa ce masa kaza sa masa kaza amma maganar cewa in ya zama mai sadar da zumunci wannan a lauhin mafi saki ba a bakin mala'ika ba kuma yanzu nan ashe kenan kaga ba mamaki a sami ƙari din a rayuwa a kuma sami wato ragi ko kuma a sami ƙara wa mutum arzikinsa inda ka gane ba wannan babin ta wannan bangaren za ka ga ba ka da rikici ba za ka ce ni wannan hadisin ya saba wa ayoyi ba sai ka ce bari a yi watsi da wannan hadisi malamai ba su haka yau kowanne hadisi ana barin sa yayi aikin sa sai a ce kaza gu kaza ga abin da ake nufi gu kaza ma ga abin da ake nufi ina fatan mun fahimci wannan da haka ashe kenan at-taghyir fil umur inma yakunu fi a'malil mala'ikati wa fi suhufil mala'ikati allati ya'tuna biha 'inda nafthi ar-ruhi fi bani adam cewa canji da yake gudana a rayuwa a karawa mutum ko a rage yana zuwa ne a lokacin ko a cikin littafan mala'iku da suke zuwa da shi a lokacin da za a busa wa mutum rai wannan ita ce maganar da tafi dacewa da waɗannan hadisai kuma maganar ganin sahabbai wato da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su suke tafi daidai da ita muna fata Allah madauki ya sa mu cikin waɗanda ake ƙara musu kwanakin saboda sadar da zumunci haka insha Allah dai ba mu da rikici mun fahimci abin cewa shi kansa sadar da zumuncin sababi ne an rubuta shi yawwa cewa wani zai rayu shekara kaza daga cikin sababin kuma da zai jawo a ƙara masa kaza to shi ne zai sadar da zumunci kaga tunda sababin ma a aikinka ne aikinka waye halicce shi Allah ya halicce shi tunda Allah ya halicce ya riga ya rubuta cewa Allah madauki ya rubuta wani zai zama kaza kuma zai zama mai sadar da zumunci har sakamakon sadar da zumuncin nan za a ƙara masa kwanaki ina fata mun fahimta yawwa don haka wannan hadisi tabbace yake na manzo sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana sadar da zumunci to ana ƙara masa arziki kuma sannan ana ƙara masa kwanakin rayuwa ka tambayi dan adam daga cikin abubuwan da ya fi so shine ya zama ya fita daga talauci ko sannan kuma mutuwa ba ta zo masa da wuri ba ka kalli wani sirri a cikin wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mana kowa duk girman mutum duk tsufansa baya son mutuwa ta zo masa don halaka duk mutum ya ce to gashi ya shirya yau mutuwa ta zo yana zaune yana jiran ta a gida ko akwai ya gama aikin sa ce shi yau ya gamsu da duniya duk abin da Allah ba shi ya gamsu baya buƙatar ƙarin komai na duniya la kuɗi la abin hawa la mata la ƴaƴa ya gama gamsuwa da duk abin da Allah ya masa yau ya Allah gani ina jira a aiko ta mun taɓa jin wani wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam to idan mutum yana son waɗannan abubuwa guda biyu da arzikinsa da kuma abin da ya shafi rayuwarsa ta daɗe to ya sadar da zumunci wannan kun ga shi kaɗai ya isa nuna mana muhimmancin sadar da zumunci ɗin cewa sadar da zumunci babbar ibada ce ba abu wasa bane, dan haka ya kamata kowa ya wa kansa fada ya koma ya sadar da zumunci da dangin sa na jini wanda Allah madaukaki ya sa alaka tsakanin sa da su. To malamin sai yake cewa wannan hadisi muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim su rawaito shi. Wa wajibun alal muslimi, wajibi ne akan musulmi an yakuna wasilan wa muwasilan, wajibi musulmi ya zama mai sadar da zumunci ne, mai farawa ne shi, mai isar da wanda bai sadar da shi ba, wa muwasilan kuma mai sadarwa ne ga wanda ya sadar da shi. Mun fahimci nan? Yawwa, ya zama cewa kai da'iman mai sadar da zumunci ne ba dan ramukon an maka ba, to in kuma an makan ya zama kai ma mai sadarwa ne. Mun fahimta? Yawwa, shi ne an yi kuna wasilan wa muwasilan li rahimihi. Wa min al afdali, abin da ya fi wa mutum an yi haddida yawman ma'luman, abin da ya fi dacewa a rayuwar mutum ya ware wata rana ta musamman sananniya gare shi, fil usbu'i, a sati, li ziyarati aqaribihi, dan ziyara ga danginsa ƴan uwansa. Yace yau wannan rana a sati, kullun sau ɗaya a sati zai zagaya ya bi danginsa na kusa ya gaishe su, ko zuwa ne kawai salamu alaikum, to dama na zo in gaishe ku ne gaggawa nake, ai akwai daɗi ko ba haka bane? Duk aikin nasa, misali ka zo wuce a mota ne bismillah sai a tsaya a kofar gida, to ina kwana, ina gajiya, gajiya, yara lafiya, kaza da kaza, ko da ɗan wani abu a bayan, in babu to dama gaishe ku ne. Ka duba irin yadda mutum zai kima a zuciyarka idan kana zaune kawai ya shigo ya ce wallahi na zo gaishe ka ne, ba tare da komai ba, bai ce maka na zo ka ban wani abu ba, na zo in gaishe ka ne, dama sai an jima na tafi, ya kake jin daɗi a zuciyarka? Wannan wanda fa ba ka da wata alaka ma da shi kenan, to ballantana a ce akwai alaka ta jini, to ka ware wata rana. Kun ga shi yasa al'adar da aka tashi din nan ake amfani da cewa yawon juma'a, duk juma'a yara su je su abin nan, abin alheri. Yawwa, ko da ba a ce sunna ce ta ware ita juma'ar, amma in kai ka zaɓi juma'ar, wani ya zaɓi alhamis, wani ya zaɓi wata rana daban gwargwadon aikinsa, wannan ba matsala. Yau dama haddade wani abu da a shari'a bata haddade ba, ka ce shari'a ce ta sa kowa ran juma'a sai haka, na wannan shine aka ce kar ai haka sai a shiga bid'a, amma kowa ya ware wani lokaci da ya ga ya fi dace masa ya kai ziyara ga ƴan uwa. In ranakun da ba aiki ne, ranakun misali tunda muna rayuwa ƙarƙashin tsari na abin da yake boko cewa asabar da lahadi shine hutu, ka ware wannan lokaci, baka da wani wajibi a ranar da yake kanka, karka zo ka ce to tunda dai an nuna muhimmancin sadar da zumunci sai ka bar aikin office ka taso ka ce zaka sadar da zumunci, wannan kuma karka yi haka, domin ka shiga cikin haƙƙin abin da aka dauki alƙawarinka akai zaka zauna daga safe har zuwa wani lokaci. Zan fata mun fahimci wannan. Yawwa, a lokacin da baka da komai sai ka ware, ka ce to ran kaza insha Allah zan bi dangi na in kai musu ziyara. ويتبادل معهم اطراف الحديث, kuma ya musanya zance tare da su, ma'ana ya dan yi hira da su. Shi ita hira din nan muddin dai ba wani mummunan abu aka tattauna a ciki ba, ka je ma danginka na kusa ku tattauna wani abu, wallahi ba karamin dadi ne shi, da wahala ka ji ana kuka da kai kullun, kuma musamman ku duba ku ga yadda Allah madauki ya hore wannan abun gun mata fiye da maza tsakani da Allah. Yawwa, mata sun fi mu sadar da zumunci yadda ya kamata, za ka ga da'iman suna ambata wane ku har ya zo yayi kaza yayi kaza, har ya zo yayi gaishe ne, har wane ya zo yayi kaza, ba sa manta waɗannan abubuwan. To wannan abun yana da asali a addini, mu ne muke wasa da shi sai mu ɗauka ai ba wani abu ne na dole ba, to babban abu ne, ibada ce mai muhimmanci kuma mai ƙarfi, Allah maɗaukaki na girmama mutum saboda ita. Ku duba ne ku gani irin manyan abubuwa guda biyu, irin abin da muke tafata shi a kansu shi ne magana arziki, abinci Allah maɗauki na ƙara maka shi saboda kana sadar da zumunci. To ka ware wata rana domin ka je ka kai ma danginka ziyara, kuma ku riƙa ɗan tattaunawa akan ko matsalolin gida, ko abin da ya shafi rayuwarku, ko dai wata ƴar hira gwargwadon da za ka ɗauke mutum kewa, wannan tana da muhimmanci. Muddin dai ba wani abu mummuna aka faɗa a hirar nan ba. Yace fa inna fi zalika salamatan lil qalbi, wannan yin haka akwai wato yana samar da a samu salama a zuciya. Salama shine zama zuciyar mutum ta zama salim alim, ba ta da matsala da kai. Idan mutum ka daɗe baka ganshi ba, akan samu shedan haka kawai sai rika shigowa da wasu zace-zace ko musamman kuna da wasu alaka da kuna yi sai ka dade baka ganshi ba ba shedan yana zuwa maka dan kekkera maka wasu abubuwa su ce ka yanzu haka kaza ne inda ma tunda na ganshi da wani na san ba za a kulli alheri shikenan sai shedan ya dora ka akan wata hanya yanzu haka wani ne ana shi ya rika zuwa gona dama tunda yaje aka ce ya canza aboki ya koma kaza ne sai ka ga shedan ya zo yana ta zuga ka a hankali sai ga an samu bashi wannan zaton da kake a zuciya sai wani ya zo maka ziyara sai ka ƙin isa masa sai ka ce ka ga fa wani yanzu da ga yadda muke da shi amma yanzu ka ga sai in dade ban gansu baka sani ba kila bashi da lafiya baka neme shi ba kai kila rashin lafiya ne ya same shi kila wani abu ne ya dame shi akwai wata damuwa da wani can ba da kai ba ko yana tafiya sai ka hango shi ko kuma ya zo ma kuka gaisa sai ka ga fuskarsa ba irin yadda ka saba ba maimakon ka tambaye shi sai kai shuru ka ce yanzu haka canjin da na samu da tsakanina da wani saboda kaza ne saboda kaza sai kai zato har sai ka je ka gaya ma wani wannan nan ya dauka ya gaya ma wani sai magana sai ta dawo kunnensa sai ya dawo sai wallahi ba haka bane ai gashi kaji asali kaji kaji gashi ɗan kwanaki ne wallahi na gamu da wata matsala ne ba na ganin sai na gaya wa kowa ba nan ne bane mutum duk abin da yake ciki sai ya gaya maka wannan akwai wani abu da shi ma yake bukatar mu kokari mu saba da shi a rayuwar mu sai yau da kullun za a ga wani dan kuna tare da shi sai ya ji zafin dan baka gaya masa wani abu nasa ba wannan kar ka dora maka kanka wannan kowane dan adam yana da haƙƙin ya gaya maka abin da shi ya so yana da haƙƙin ya gaya maka abin da mana kada ya gaya maka abin da bai so ba lalle bane dan kuna tare da mutum shikenan komai nasa sai ka sani kar ka dora maka kanka wannan ina fatan fahimta ballantan har za ka yi masa hukuncin cewa rashin sanin kaza din nan to ita ce rashin kima ta abun wani kar ka dauki wannan kowa dan adam mai haƙƙin kansa ne yana dama ya tasarrufi da abin da yake da shi na ilimin ko ya gaya maka ko kada ya gaya maka amma abin ya dace ya gaya maka ko ya zama wajibi ya gaya maka to wannan shi ne za ka iya damuwa akan bai gaya maka ba to wannan kuma wani babi ne shi kuma daban malamin yake cewa fa inna fi zalika salamatan lil qalbi wa silatur rahimi la tushghilu an talab al ilm ya kamata dalibin ilimi ya sani sadar da zumunci baya shagaltar da mutum daga neman ilimi karka ce a to gaskiya mu muna cikin harkar karatu yau karatu an je ku kaza dan haka ba mu da lokacin da za a sadar da zumunci kada ka bari neman ilimi ya shagaltar da kai ya hana ka wato sadar da zumunci aw da'awa ko kuma da'awa ma'ana kada kuma har yanzu ka ce yawo da ziyarar sadar da zumunci za ta hana ka neman ilimi mun ban ci wannan shi ba yauwa ka ce a kai ba za ka shiganci da harkar neman ilimin nan ba akwai sadar da zumunci da duk sati ka sa kaza sai kuma ya hana ka ka zauna ka nemi ilimi neman ilimin nan wani abu ne shi ma ginshiki babba awu da'a ko kuma aikin da'awa da ilmantar da mutane sai ya hana ka ka ce saboda sadar da zumunci ba za ka yi shi ba ko kuma ita da awar ta hana har abada ba kai ba sadar da zumunci shi ma wannan ba a san wannan ka ce aikin ka rayuwar ka gaba ɗaya ta zama ta mutane kullum kai ne darasi nan wa'azi can an gayyace ka can amma kai ka sadar da naka dangin ya gagara sai ka ce wallahi saboda aikin da awa ne a'a kowanne abu a bashi nasa lokaci yauwa kai wancan ita ma ibada ce kai wannan ita ma ibada ce ya kamata a samu lokaci da za a riƙa yi kowanne yace fa ziyaratuhum a yawa aw naf'u an-nasi ko kuma amfanar da mutane duk wani aikin alheri yawa kace yau kana aikin alheri za ku yi meeting za a tattauna akan yadda za a gyara unguwa yau za ku hadu za a je a ga wane saboda za a roke shi ya zo yi kaza a wuri kaza sai wannan abun ya hana ka sadar da zumunci shi wannan shi ma ba daidai bane yawa ya zama da'iman kana da lokacin da ka aje ma ƴan uwanka danginka na jini kana kuma da lokacin da zaka aje wa sauran al'umma ka kalli abun mana da fifikonsa wannan fa danginka ne na jini idan baka yi hulɗa da su ba Allah zai tambaye ka sauran jama'a ku da gyaran gari da aikin gayya da sauransu ai ba wajibi ne akan ka ba wani zai iya yi ko ba kai ba mun bai wannan wannan ku sadar da zumunci in ba kai ba mai iyawa dan haka kada ka zo ka ce ayyukan yau da kullun na jama'a da nake yi sun hana ni in sadar da zumunci wannan ba uzuri bane ba za a karba ba ina fata mun gane wannan yawwa sai malami yake cewa fa inna bari ka ji wani abu da zai sa ka fahimci cewa waɗancan abubuwan bai kamata su hana ka ba kar ka ce kullum muna gun karatu don haka ba zan kai muku ziyara ba ƴan uwana ko da'awa ko amfanin mutane sai yace fa ziyaratuhum hiya barakatul umuri, ziyarar da zaka kai ma dangin naka ita ce albarkar rayuwar. A cikin ziyarar da zaka kai ma ɗan uwanka akwai albarkar rayuwa. Wa man arada ziyadata barakati hayatihi, duk mutumin da yake neman, yake fatan, yake son ya sami wato ƙarin albarka a rayuwarsa, ya zama rayuwarsa ta samu ƙarin albarka, falyukthir min silati rahimihi, to yawaita sadar da zumunci, sadar da zumunci kare bashi. Qala ibn tin yana cewa, shi wani ibn tin sunansa Abdul Wahid ibn tin, ɗaya daga cikin malamai ne na malikiya, ana ce masa Abu Muhammad as-Safaqisi al-Maghribi al-Maliki, yana cikin malaman fiqihu kuma sannan muhaddith ne, malamin hadisi ne kuma sannan malamin tafsiri ne, babban malami ne a cikin malaman Maghrib. اعتمد الحافظ واعتمده الحافظ ابن حجر, الحافظ ابن حجر الأسقلاني من سجد واي لا من فتح الباري يوه يا اعتمادي ينا يوان كاو مغانا ابن التين ان كان كلام تفتح الباري ذاك زين شاء قال ابن التين يوه ابن التين يا شيء كذا وين شيني مالا ابن التين عبد الواحد ابن التين ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 611 kun ga kafin su ibnu hajar kenan. Ibnu hajar nawa ya rasu? Ariya 852 yawa ita ce sanata wafatin ibnu hajar al-asqalani. Shi kuma wannan 611 shi ibnu ce yana da littafi da ya rubuta shi ma na sahihi, na sharhin sahihi Bukhari, shi yasa zaka ji shi Ibn Hajar din sau da yawa yana cewa qala ibn tin, domin yayi amfani ya karanta littafin sa ne na sahihi Bukhari shi ma da ya sharhi, to sai ya ciro magana sai ce shi ya ce kaza, ko ya wafaka masa ya ce eh maganar sa haka ne, ko kuma ya saba masa ya ce a'a maganar ba haka take ba. Sunan littafin nasa al-Mukhbir al-Fasih fi sharh al-Bukhari sahih, sunan littafin sa kenan al-mukhbir as-sahih, al-mukhbir al-fasih yawa fi sharh al-bukhari as-sahih yawa kine ibn tin. Tayyib, ibn tin yana cewa silatul rahim takunu sababan lit-tawfiq fi at-ta'ati, sadar da zumunci tana zama sababi, yana zama sababi ga Allah madaukaki ya bawa mutum gamdakatar, shine tawfiqi ya sa ka dace fi ta'ati wajen da'a ga Allah, ka san baiwa ce Allah madaukaki ya zabe ka ma cikin masu yi masa da'a. Mun fahimci wannan zancen, wato mutum ya zama mai da'a ga Allah, kullum yana aikata abin da Allah ya so, yana gudun abin da Allah baya so, shi kansa wani tawfiki bayan kasancewarsa musulmi. Idan mutum yawan zunubi ya kewaye shi, dole ka samu rauni a da'arsa, haka ne ko ba haka ba? Ka kalli ranar da ka zauna ka ɓata lokaci kai wani mummunan abu, za ka ga cewa akwai wata tawaya da za ta shigo maka ta addini. Wannan ɗabi'a ce sananniya, haka Allah maɗauki mu'amala da bayinsa. Don haka ka kyautata alaƙarka da Allah da'iman, sai ga Allah maɗauki ya sa ka a cikin masu yi masa da'a, kuma ya baka tawfiqi. Wasiyana anil ma'siya, da kuma kangewa daga sabo, to sadar da zumunci na taimaka maka wannan, ya zama cewa Allah ya sa ka cikin masu da'a kuma ya kare ka daga cikin masu saban Allah. Fa yabqa ba'dahu adh-dhikru al-jamil, idan mutum kuma koda ya mutu ne, to bayan sa sai ya zama yana da adh-dhikru al-jamil, ambato mai kyau, ana yawan ambatansa da alheri, mutane su ambace shi da alheri, kai wani bawan Allah salihi da zada kana, ba wanda in an tuno shi sai a ce to Allah dai kiyaye ba. Yawa, ita shaidan nan ta bakin mutane shaida ce sananniya, karɓaɓɓiya ce, kuma wato kamar ka ce a tana fassara yadda mutum yake a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Mutane ba sa yin ijma'i akan mutum ya zama mutumin kirki, ka zo ka same shi mutumin banza. In mutumin banza ne, za ka ga Allah maɗaukaki yana cire ƙaunarsa daga zuciyar mutane. wannan wani abu ne haka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga masahabbai wata rayuwa an wuce da jana'iza suka yi mutane sai suka yabe ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat wannan abin da kuka faɗa haka yake ya tabbata akan wannan jana'izar suka yabe ta zaban alheri sai wata jana'iza kuma ta zo ta wuce suka yi mata magana suka faɗi kamar dai kalmar tir irin to Allah zai kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wajabat ma'ana maganar mutane sau da yawa takan zama ta dace da abin da yake shine a wurin Allah subhanahu wa ta'ala musamman dangane da yadda suke hukunci akan mutum amma kuma fa yi da adalci ba a nufin mutanen majalisar ka da kake zama ina fatan fahimci wannan kada wani sai a to ai dama an ce maganar mutane gaskiya ce sai ka ce to a majalisar mu ko yau dama an yi zancen wane a shi kenan gaskiya ne a ba haka ake nufi yau ijma'in mutane a ce ko ina mutane suna ambaton mutum da alheri ko ina da garinsu da ba garinsu ba haka nan kuma ko ana ambatonsa da rashin kirki saboda abin da aka san to wannan shi ake faɗa gaba ɗayan mutane sun ijma'i ko a ce mutanen gari kowa kaza yake cewa akan wani ba a yabansa ba a ganin alheri tare da shi to wannan alama ce na wata matsala dangane da shi da Ubangiji domin idan Allah na san bawa to yakan umarci mala'iku su so shi sannan kuma sai a sako da soyayyarsa ga mutane sai ka ji kowa yana son sa ko da ba wani abu da yawa mutane sai ka ce ba a kyamarsa wannan to yana shine abin da ake nufi ba ana nufin wato wani jizi'i ne wannan mutanen ba sai wa kansu hukuncin cewa maganar su ita ce mai gaskiya akan hukuncin da suka yi akan wani wannan kare bude wa mutane kofar su zauna su yi da mutane kuma su ce eh daga mala'iku suka samu a'a yawa yace fa ka'annahu lam yamut yace kamar mutum bai mutu ba idan mutum ya mutu zaka ji ana ambatonsa da alheri saboda ambaton alherin da ake masa sai kamar ma bai mutu ba to wannan alama ce ta kikkiawan cikawa muna roƙon Allah madaukaki ya mana kikkiawan cikawa kuma ya samu cikin salihan bayinsa yadda ayyukan mu za su yi kyau yace wal muslimu la yastakthiru zalika alaihim kada mutum ya ga mutane sun yawaita ma'ana ko ya ga cewa shi yana yawaita ziyarar ta yi yawa gun mutane kada ya yawaita ta kada ta yi kaɗan kuma kada ya ga in an ci gaba da yi a yi ta kawo masa ziyara a ta kawo masa ziyara ya ga cewa to kai wannan sun matsafa abin ya yi yawa ya yi haƙuri ai alheri ne yawa shi babban abin da dama zai dame shi shine a ce a yankar ɗe masa ɗan kwabansa ko idan dai ba wannan aka zo roƙo a gunsa ba ai ba zai damu ba yau an zo gobe an zo a sannin ku da zuwa kaza da kaza wannan akwai alheri a yace farahimul insani hum awlan nasi fi riayati wa ahaqquhum bil inayati wa ajdaruhum bil ikrami wal himayati yace dangin mutum na jini su ne suka fi cancanta a kula da su kuma su suka fi haƙƙin a ba su kulawa ta musamman inaya da riaya ma'anar su daya wa ajdaruhum su suka fi dacewa bil ikrami wal himaya a girmama su kuma a kiyaye haƙƙinsu yaqulu jalla wa ala Allah madauki yana cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah ma'abuta zumunci dangi na jini sashen su yafi sashi fifiko da dacewa fi kitabillah ma'ana wasu daga cikin dangi sun fi wasu gwargwadon kusancinsu gare ka gwargwadon muhimmancin da ya kamata ka ba su ina fata mun fahimci wannan yawwa akwai dangi na kusa akwai dangi na nesa ka san wani dangin ka san shi ƙuru-ƙuru wanka ne ƙaninka ne ɗan wanka ne ɗan ƙaninka ko da kai da shi uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma iyayenku uwa ɗaya uba ɗaya ma'ana da kai da shi ɗan uwa da ɗan ƙani kaga wannan akwai kusanci da yawa ba wanda zaka ce ɗan gidan ya gwalgwal ɗin ya fin ɗan ƙanin wane ne sai ka faɗi wajen mutum shida sannan a tuno wannan idan ko da dangi ne to amma za ka cewa wannan da ka fi sani ɗin ya fi ka kusa da shi an fahimci wannan yau wato shi ne abinda ake nufi cewa wasu daga cikin dangin sun fi wasu kusanci to waɗanda suka fi kusanci sun fi wajibcin a sadar da su fiye da waɗanda alaƙar su tana da ɗan nisa ina fata mun fahimci wannan ma'ana gwargwadon kusancinsu gwargwadon wajibcin gwargwajen nesansu, gwargwajen mustahabbancin abin ba buƙatar kuma wajibi a kai. Ina fahimta, ina fata mun gane wannan. Yawwa, shi ne sai yake cewa inna Allah bi kulli shay'in alim, lalle Allah mai ilimi ne akan komai. Yace war rahimu, ga hadithin manzon sallallahu alaihi wasallam shi ma muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim sai ruwaito. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce war rahimu mu'allaqatun bil arshi, zumunci Allah yana rataye zumunci a jikin al'arshi. Taqulu, tana cewa ko yana cewa shi zumunci, man wasalani wasaltuhu, wanda ya sadar da ni ma zan sadar da shi. In ku aka ce a al'arshi ake, abin da yake al'arshi kaga a babbar fada yake, ko ba haka bane? Wanda ya sadar da shi wannan abin da ke al'arshi, to shi ma zai sadar da shi zuwa gawa, zuwa ga mai al'arshi, Allah maɗaukaki kenan. Wa man qata'ani qata'tuhu, wanda ya yanke ni ma sai in yanke shi. Yau baya cikin ɗan wannan gidan kenan. Mun mutum ne da haka kenan, wannan magana ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe ta, tana nan ala zahiriha, ba ta cikin abubuwan da nan su ma za ka yi amfani da hankalinka wajen imanta su ko kuma sa musu ma'auni. Akwai wani babi da insha Allah in mun zo magana akan, ko magana kaddara, za mu bude da magana akan sa, amma saboda alakarsa da wannan hadithin dan abu kadan za mu ambata. Shine duk wata magana da ka karanta a hadisi aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, kuma aka ya zama wannan abin da aka ce ko zai faru ne ranar tashin alkiyama, to dan ka zauna lafiya da aqidarka da fahimtarka ta zama mai kyau, to kada ka dauki hankalinka shi kadai ka dora wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan hankali. Mun fahimci abin? Ma'ana yanzu wannan ba cewa aka yi zumunci an rataya shi da jikin al'arshi, sai ka zo ka ce a to wai shi zumunci wata riga ce da za a ce an rataye an makale ta a jikin wata kusa a jikin al'arshi. Kaga wannan kana amfani da mizani ne na irin hankalinka. To duk abin da ya shafi gaibi kar ka yi masa tafsiri da hankali. Duk abin da ya shafi menene gaibi, abin da zai faru ranar tashin alkiyama, ko abin da ake a lahira, abin da ake yi a wuta, ko abin da aka baka labari a aljanna, to ba kai ba shigar da hankalinka ciki, domin hankalinka ba abin da ya sani illa nasa irin mizanin na rayuwar duniya, ko ma'auninsa na rayuwar duniya zai amfani da shi. Shi kuma ma'aunin rayuwar duniya ana yin sa ne ta hanyar kiyasi da abin da ka taba gani, da abin da ka taba sani, da abin da kake tasawurin sa, da abin da kai idrakin sa. Mun fahimci wannan? Yau ma'ana duk abin da kake so ka kwatanta shi da wani, dole ya zama cewa ka san wannan da zaka kwatanta na farko. Kamar ababun kiyasi ne a fiqihu, akwai asali akwai far'i. Ai sai an san asalin, idan far'in ya zo sai a ce to mu bai wannan far'in hukuncin asali, ko to haka nan kiyasi na hankali. Duk abin da baka taba ganin sa ba, ba da kai aka yi shawarar a yi shi ba, to ba dama ka auna shi da hankalinka. Muna fata mun gane wannan babbar hanya ce da wasu mutane suka bata a cikinta, musamman kana magana akan mu'tazilawa, khawarijawa, ƴan shi'a da tarkace da sufaye da menene, za ka ga cewa sabawar da suka yi wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta biyo ne sakamakon auna shari'ar da Allah maɗaukaki ya faɗa, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, da hankalinsu, irin mizanin hankalinsu. Ka ɗauki misalin irin ma'aunin da mu'tazilawa suka yi, ko masu ƙaryata ƙaddara dangane da imani da ƙaddara, garin wato su tabbatar wa Allah maɗaukaki wai shi adali ne ba azzalimi ba, sai suka kore ƙaddara. Suka ce ya Allah zai hukunta mu akan abin da ya san za mu aikata. Kun ga wannan? Ma'ana su abin da ya sa suka ce babu ƙaddara, ai cewa suka yi, a'a, yaya Allah zai kama mu da laifi in har ya san za mu yi laifin? In har ya kama mu da laifi ya san kuma za mu yi, to wannan zalunci ne. To Allah ku baya zalunci. Garin su tabbatar wa Allah baya zalunci. Sai suka ce to shikenan, ashe bai san abin ba sai bayan mun yi, sai kuma suka koma kenan kun ga sun jefawa Allah jahilci mun bunji abin nan din me yasa suka shiga wannan kwarin suka fada suka zama sun karkashe saboda sun yi kiyasin tasarrufin ayyukan Allah sai suka ba su suka sa su a ma'auni irin na ayyukan dan adam ko dan adam ne idan ya san abu ko shi yace ka je ka yi abu kaza to ba zai kama ka da laifin wannan abu ba haka ne ko ba haka ba in ko ya kama ka da laifi yayi zalunci Allah kuma halicci ba haka nasa tsari yake ba tsarinsa shine da ya halicce ka sai ya shiryar da kai zuwa ga hanya guda biyu gashi in kai aikin alheri zaka shiga aljanna in kai mummuna zaka shiga wuta kuma shi ya gaya maka tun farko kasancewar ya san zaka yi wannan wani sirri ne nasa yana daga cikin iliminsa cikakke domin kowanne abu ana yin sa ne da ilimi ya za a ce Allah ya halitta kuma bai san halitta ba ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ba zai yi ba shi ya halitta to dole ko yana da ilimin wannan halitta daga cikin iliminsa shine za a haife ka a gari kaza zaka kaza zaka kaza zaka yi laifi kaza kuma kai ka zaba kai laifin nan ba ba tilasta ka akai aka ce kai laifin kasancewar Allah ya sani baya nufin yayi umarni da shi mun bai jona dan kai laifi ka aikata ne na kai kaza ba za ka dora ma Allah laifin cewa ya Allah to ai ka san zan yi Allah ya san zaka yi amma ya ce kar kai sai ka zaba kai kuma sai ka buƙaci Allah ne ya saka dan haka ashe kama ka da laifi da zai yi adalci ne ba zalunci ba kuma ilimin sa da ya sani shine kamalarsa na zaman sa ubangiji in ba wannan ilimin akwai jahilci kenan Allah kuma ba a dangana masa jahilci to abin da nake so dai shine kar mu shiga mu koma babin imani da kaddara duk abin da ya shafi abin da baka fahimce shi ba sirrin Allah ne ko wani abu ne da aka yi magana akan tashin kiyama zai faru to kar ka kwatanta shi da hankalinka je kai bincike kaza mai malamai suka ce mai Allah ya ce a wani wurin daban mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani wurin daban yanzu ba gashi ku duba da malamai suka yi tawfiqi suka sa hadisan nan da muka karanta na cewa idan mutum ya sadar da zumunci ana ƙara masa kwanaki ana kuma ƙara masa arziki kaga yanzu baka da rikici ka fahimci me ake nufi da shi baka zo ka ce a kai wannan hadisan da Allah ku rika aje su sun saba Qur'ani sai ka shiga cikin makarantar ɗan Qur'aniyyun masu karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mutum ya guji wannan ba zai fada insha Allah cikin rikici ba duk maganar manzo sallallahu alaihi wasallama zai sata inda take in bai gane ta ba sai ya tambayi waɗanda suka sani ya za a yi tawfiqi tsakanin kaza ni na fahimci kaza fa ayan nan kaman kaza tace ya kuma yanzu na ji an ce kaza ba laifi bane kai wannan tambayar don za a yi maka bayani wanda suka sani sai su yi maka bayani me ake nufi kuma ka fita daga cikin wato rikici Allah ya fidda mu daga kowane rikici dan haka ba wani abu ba abun mamaki bane Allah madaukaki ya sa sadar da zumunci ya zama an shakhasa shi me ma'anar shakhasa shi abinda kake ganin wata ma'ana ce a zuciya sai Allah ya mai da shi wani abinda yake yana da hakika reality abinda yake za a iya taba shi a bashi zati wannan ba wani abin mamaki bane ba ga aikin dan adam ba dan tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa a lokacin da mutum ya mutu wani mutum mai farin tufafi zai zo masa yene masa albishiri sai ya tambaye shi kai kuma wane ne sai ce ni ne amaluka salih ni ne aikin ka na kwarai kun ga an sa aikin kwarai aka zo da shi da suran mutum tunda Allah madaukaki ya wannan kuma me dan an ce al'arshi a jikin al'arshi an sa sadar da zumunci shi ma Allah manki zai isa ta zama wani abu domin izina gare mu domin wa'azi gare mu da kuma domin mu dauki wato darasi a ciki cewa hakikatan wannan abu Allah madaukaki yana da iko ya sa ta zama wato wani abu wanda za a iya tabawa a gani yi magana ma gashi magana ma take ko ita sadar da zumunci gashi aiki ne to abinda zai sa mutum ya fada rikici shine mu ce to ai sadar da zumunci ai aiki ne ya za a yi a ce ta yi magana to agun Allah agun ka kai fahimtar ka shine aiki amma agun Allah wani abu ne da har zai iya magana kamar yadda aikin dan adam zai yi magana ya fata mun fahimta yanzu ba ga hannun mu ba da kafar mu la tashi alkiyama za a sa baki a dode shi da ya saba kariya din nan waye zai ba da shaida akan abin da muka yi Allah ne faɗa gashin a cikin alkur'ani ko اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون
hannayensu su za su yi magana su kallimuna. Allah haka ya faɗa, hannayensu za su yi magana. Yanzu idan aka ce a za ka yi amfani da hankalinka na rayuwar duniya ne ka fasara wannan ayat, kawo mana inda hannu yake da baki. Sai ka ce a hannu ayat ba shi da baki, ashe kenan wannan maganar sai mu canza ta, ba haka Allah yake nufi ba. Duk abin da ya shafi lahira to kar ka yi masa ma'aunin duniya. Ina fata mun fahimci wannan yanzu, kowa gane. Yawwa, yadda hannunka zai magana nan tashin alkiyama, yadda kafarka za ta yi magana nan tashin alkiyama, haka sadar da zumunci zai magana, kuma yake magana cewa wanda duk ya sadar da shi zai sadar da shi, wanda kuma yanke shi zai yanke shi. Bayan shi silatul rahimi tawfiqun fil hayati wa ifra'un lil mali. Ko lokaci ya yi ƙarfe ne yanzu, to ina ga mu samu inda za mu tsaya din insha Allah. Darasin gaba sai mu tashi kan wannan, ko kuma mu ƙarasa zuwa ga kaifa asilu rahimi, in sai mu takaita maganganun insha Allah. Yace sunatul rahimi tawfiqun fil hayati, shi sadar da zumunci gandakatar ne a duniya, ma'ana dacewa ce Allah yake biyo mutum gare shi. Wa ifra'un lil mali, kuma sannan ƙari ne ga dukiya, Allah na ƙara maka yawan dukiyarka saboda wato sadar da zumunci. Yaktubu Allahu biha al-izzata, Allah yana rubuta wa mutum buwaya da daukaka saboda sadar da zumunci. Kaga yana da girma a cikin ƴan uwansa saboda yana kula su. Duk mutumin da baya kula mutane sai mutane su ma su kyale shi, ko yawa. Kamar wani misali ne da ake bayarwa cewa idan kana rena mutane kana wulakanta su, sai su ganka me? Sai su ganka karami. Yawa, idan kuwa ka girmama su sai su ganka babba. Hasana ba da misali, idan kamar mutum ne ya hau can saman bene ko wata bishiya, in ya leko kasa sai ya ga mutane yaya, sai ya gansu ƙanana. To haka abin yake, idan ka ɗauki kanka ka kai sama, bayan baka kai sama ɗin ba saboda girman kai, kana ganin mutane ƙana, to lokacin da za a tambaye su kai ya kake, in suka ɗaga kai kai ma ƙarami za su hango ka. Haka ne ko ba haka ba ne? To su ma ma'ana ba za su ganka da kima ba, saboda mai shi wannan nisan da ka sa tsakaninka da su sai ya sa ba su ganka da girman ba, yadda kai ma baka gansu da girma ba. Naka ɗan adam kana son girma a wurinsa, girmama shi. Yawwa, ba wai za ka koma gefe ba ne, in ma yi maka sallama sai ka ga dama ka amsa, ka fi ƙarfin talaka kai yanzu ba ruwanka da talaka, ba za ka gaisa da talaka ba, saboda ka samu wani abin duniya. To wannan ba taimako ba ne, bala'i ne da musifa Allah ke sawa a zuciyar mutum, kuma ya raba shi da al'umma. Tun ya saukar da kansa sai Allah maɗauki ya ɗaga shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa, man tawadda'a lillahi rafa'a, duk mutumin da ya yi tawadu'u ga mutane to sai kaga Allah maɗauki ya ɗaukaka shi. Abin da yake so ɗin sai ya same shi, abin da yake so mutane su girmama shi sai ya samu. Wanda kuma ya tafi neman mutanen su girmama shi, shi ne yake ƙoƙarin su girmama shi da ƙarfinsa, zai yaƙi abin ya nemo shi da kansa, ya riƙa ɗaukaka kansa bayan bai kai ba, to sai mutanen su hana shi wannan abu. Allah ma ya hana, ba zai samu wannan girman ba. Allah kyauta. Wato Allah, akwai maganganu da dama na hikima a rayuwa. Duk mutumin da, wani mai hikima yana cewa duk mutumin da ya koma asalinsa to sai Allah ya ɗaukaka shi. Me yake nufi koma asalinsa? Ya riƙa mai da kansa ƙasa, kusa da ƙasa. Kusa da ƙasa ma'ana inda nan ne asalinsa. Ƙasa ba daga ƙasa aka halicci ɗan adam ba. To idan ya zama kana ƙasƙantar da kanka, kana komawa ba komai ba, to Allah maɗaukaki kuma sai ya riƙa ɗaukaka ka. In ku kai sama, sama gun wa kenan, gun Allah. To Allah sai ya jeho ka asalinka, sai ka dawo ƙasa, ba nan ne ka dace ba. Amma idan ka nemi Allah maɗaukaki, ka ƙasƙantar da kanka, ka sa goshinka a ƙasa, mai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih, ne yace wa huwa sajid, mafificin halin da bawa yafi kusanci da ubangijinsa shine in yana sujada. Kaga sujada a ina kike? Goshinka da yafi komai daraja shi kike sawa a ƙasa. Kaga ka ƙasƙanta kenan a duniya ko? To a lokacin ka fi kusa da ubangiji, a lokacin Allah shi kuma zai ɗaga ka, sai ce to shikenan taho. Waɗannan abubuwan da akwai hikima cikinsu. Sannan sai ke cewa wasilatuhum ibadatun jalila, sadar da zumunci ga mutane ibada ce mai girma. min afdalil ibadati, tana cikin mafificen wato nau'o'in ibada. Ya kulu amr ibn dinar, dai daga cikin magabatanta mai ai amr ibn dinar yana cewa ma min khatwatin aw khutwatin ba'da al-faridati a'zamu ajran min khutwatin ila dhirrihi, babu wani taka kafa da mutum zai yi bayan takun kafar da zai zuwa farilla da ta kai a ce ya taka kafarsa zuwa wato sadar da zumunci. Wa qaribuka qit'atun minka, shi danginka na jini, dan uwanka na jini, wani tsoka ce daga jikinka, kuma haka ba asalinku daya. In ahsanta ilayhi fa innama tuhsinu ila shakhsika, in ka kyautata masa kanka kake kyautatawa, kuma haka ba zaka ce wannan dan uwanka ne, kaninka ne, kula shi da damuwa da shi, taimakawa kanka ne, domin idan wani abu ya same shi marar kyau sai a ce kaga dangin wani, kuma haka zai ba kaga za a taba ku gaba daya. Don haka ashe rufin asirinka, rufin asirinka ne, kula shi, kula kanka ne, kiyaye shi, kiyaye kanka ne. Wa in bakhita alaihi, in ku kai masa ruwa baka taimaka masa ba, baka kula shi ba, fa inna ma tabkhalu an nafsika, kanka kaiwa ruwa. Don haka kada abin duniya ya rufe maka kamanta da dan uwanka, danginka, kana yana da cikin bukata, a rika sadar da zumuncin su, kuma a rika taimaka masa. Yawwa, wasu mutane suna dauka wai kowa yana da haƙƙinsa, in dai yana da aikinsa, wannan yana da kaza ɗinsa, shikenan ba ruwan kowa da kowa. Rayuwar yau da kullum rayuwa ce kamar da Bahaushe yake faɗa, ta cuɗe ni in cuɗe ka, dole a taimaka ma juna. In ka watsar da ɗan uwanka yana cikin buƙata, to kai ma za ka faɗa wata ran halin buƙatar, domin ba kai kaiwa kanka ba. Yawwa, idan ka shiga kuma wannan halin buƙatar, sai ka rasa kai kuma wanda zai maka, a lokacin da shi kuma kila ta dulu daulatu alaihi, yawwa sai abin ya jawo masa, sai ya zama cewa shi yana da damar, shi ma kuma in ya ce zai kememe ya hana ka, kaga ba a kyautata wa juna ba, sai a zo ana jin ku har ya zama tsakaninku da juna a ce wani wanda ba ku ba yana shigowa tsakani, za a yi sulhu, duk wannan bai dace ba. Yawwa, ya zama ƴan uwa suna kula da ƴan uwansu, kuma suna saisaita junansu. Yace wallahu khalaqar rahima wa shaqqa laha isman min ismihi, la ilaha illallah. Yace Allah madaukaki ya halicci zumunci, wa shaqqa lahasman, ya kuma keta mata suna, ma'ana ya jawo mata suna, zaƙulo mata suna, min ismihi, daga sunansa. Yaya abin yake? Daga rahama. Rahim yana da alaƙa da rahama, ko ba haka ba? Yawwa, da aka ce rahim dinnan zumunci, to akwai wata alama daga rahama, ma'ana akwai ƙanshi-ƙanshin danshi-danshin da ɗosanan rahama a cikin yinta, za ka samu tausayi, za ka samu aji tausayinka in har kana sadar da ita zumunci, domin kuwa daga sunan Allah aka samo ta, shi ne ar-rahimu, Allah mai jin kai, Allah ji ƙanmu baki ɗaya. Wa wa'ada rabbuna bi wasli man wasalaha, Allah ubangijinmu ya yi alƙawarin zai sadar da duk wanda ya sadar da ita. Amma tarbina an asila man wasalaki, Allah madauki yana ga yawa zumunci, yana cewa baki yadda in sadar da, baka yadda in sadar da wanda ya sadar da kai ba. Wa an aqta man qata'a, kuma in yanke wanda ya yanke ka. Qalat, sai ita sadar da zumunci, ko shi sadar da zumunci, sai yake cewa bala, eh ya Allah na yadda. Qala fa zaka laka, to na baki wannan haƙƙi. Ma'ana daga ranar da Allah madauki ya faɗi wannan, ya bai wa sadar da zumunci yancin cewa ita sababi ne, idan mutum na son alaka da Allah ta sadar da shi, sababi ne in mutum yana yanke zumunci tsakaninsa da danginsa, shi ma ita ma sai ta yanke shi, ba ruwansa shi, kuma don haka Allah ma ba ruwansa da shi. Kun ga shi babban abu ne, ya kamata mutum ya kiyaye. Wasilatu rahimi tadfa'u bi idhnillahi nawa'ib ad-dahri, sadar da zumunci yana kawo da musibin yau da kullum na duniya. Wa tarfa'u bi amrillahi anil mar'il balaya, kuma da umarnin Allah da izinin Allah tana daukewa mutum bala'i iri-iri. In mutum na sadar da zumunci, Allah na dauke masa bala'i. Hasaba al-asbab ad-dunyawiyya wa hasaba al-asbab al-ukhrawiyya, a sababin duniya ma in kana sadar da zumunci, ai lokacin da bala'i ya same ka, ba an fi kula ka ba kai ma a taimaka ma? Yawwa, haka wannan a rayuwar duniya haka bai, balantana a gun Allah. Allah kuma na aikowa wasu sabubba daga gare shi, in kai mai sadar da zumunci ne a kawar maka musibu, kai baka ma san da su ba. An rubuta a littafin mala'iku cewa za ka yi kaza, za aka samu musifa kaza. Allah madauki zai share wannan abu. Yamhullahu ma yasha'u ko yuthbitu, Allah zai tabbatar da abin da ya so, ya shafa abin da ya so. dan haka in an rubuta da wata musiba za ta same ka sai Allah madaukaki ya kaune ita saboda sadar da zumunci da kake yi shi yasa wato malam at-tahawi Abu Ja'far at-tahawi mai aqidat tahawiyya da yazo kan magana akan kaddara sai cewa eh sai ki cewa wal qadar sirrullahi ta'ala ishi kaddara sirrin Allah ce wani lokacin kai ta tunani to ya akai ya akai ya akai shi yasa akwai wata magana da malam Sheikh Salih bin Abdulaziz al-Sheikh yake cewa a babin kaddara ina horon daliban ilimi da su guji wato ko kuma duk abin da yake a babin taqriri ne taqririn menene aqida dangane da kaddara to kar su fita daga nassin Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma wajen raddi ne ga yan bid'a da suka fada wannan babi ka iya amfani da misalai da kusance amma in maganar imani da kaddara ne mutum ya shiga ya guji sa hankalinsa a ciki zai zauna lafiya musamman imani da kaddara yana cikin abubuwan da mutane suke ji suna ta tsoron karanta wannan babin ko a aqida sai a wannan imanin da kaddara gaskiya akwai matsaloli a ciki daliban ilimi da lafiya suna faɗin wannan ba shi da wani likici ka tsaya ka fahimci abin gurgurdan da nasu yake idza kana fi babit taqriri fala tuqarrib illa ma thabata fil kitabi was sunnah in a babin fadar menene aqida a babin kaddara to karka fadi sai abin da yazo a qur'ani ko sunna babin kuma ko raddi ne ko da zaka yi wa ahlul bid'ah akan wannan babin to nan ka yi amfani da aqliyat ka kawo wani abu na wato hankali wannan dalibai ilimi za su fi fahimtar wannan musamman in mun zo babin kaddara insha Allah sannan a ƙarshe malami yake cewa wa man wasalahu ar-rahim ar-rahim wasalahu kullu khairin a duk wanda mai jin kai ya sadar da shi ya sa alaka tsakaninsa da shi mai kyau to duk kuma wani alherin duniya ko lahira ai ya same shi walam yaqta'uhu ahadun babu wani wanda zai yanke shi waman batarahu aljabbaru duk wanda kuma wato mabuwayi aljabbaru mai karfi ya yanke shi shine batarahu lam yasilhu basharun to babu wani dan adam kuma da zai sadar da shi ma'ana sadarwa ne wani dan adam ba ta da wata fa'ida gare shi wa asha fi kamadin sai kuma ya rayu a cikin damuwa da bimuwa da kuma wato rashin kwanciyar hankali muna roƙon Allah madaukaki ya ƙara mana wato jin kai a zukatanmu ya ƙara taimaka mana wajen wato sadar da zumunci ya sadar da mu saboda sadar da zumunci kada ya yanke mu saboda wato yanke zumunci Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.